أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما سسرارم ta wannan gidan radio mai albarka na Liberté a daidai wannan lokaci, muna maraicen Alhamis daren Juma'a 5 ga watan Rabi'ul Awwal, wata na uku a cikin jerin kalenda ta Musulunci, bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda daidai da 28 ga watan 8 2025. Insha Allah, yau fadakarwarmu za ta kasance akan wasu ababe wanda su ne tushen samun dace da rabauta da samun tsira a duniya da lahira. Wasu ababe ne wanda idan mutum ya ruko da su aka same su ga kowane musulmi, namiji da mace, to insha Allah wannan zai samu rabo da dacewa da kuma samun tsira a duniya da lahira. Wanda ana mustake da unwanu sa'ada, address na samun as-sa'ada, ma'ana jin samun rabauta da dace a duniya da lahira. Wannan abubuwa guda biyar Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana su a cikin Al-Qur'ani a gurare mabambanta a cikin Al-Qur'ani mai girma. Wannan abubuwan su ne kamar haka. Na farko, fi'ilul ma'amurat, aikata abinda aka umarci bawa ya aikata su, da abinda Allah da manzansa suka umarci bawa ya aikata, shine na farko. Ma'ana aikata abinda Allah da manzansa suka umarci dukkan wani wanda ya imani da Allah, ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata. Wannan umarnin ya zamanto a cikin Al-Qur'ani ne ko a cikin ingantattun hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Shine na farko, fi'ilul ma'amurat. Na biyu, tarkul manhiyat, barin abinda Allah da manzansa suka hana bawa ya aikata, abubuwan da aka hane mu aikata su mu nisance su mu bar su. Na uku, ash-shukru inda ni'am, yin godiya ga Allah lokacin da ya mana ni'imomi. Na hudu, as-sabaru inda al-bala, mutum ya haƙuri lokacin da Allah ya jarabce shi da wani bala'i ko ta musiba da makamantansu. Na biyar, na ƙarshe shine al-istighfaru wa tawbatu inda al-ma'asiya, mutum ya nemi gafara Allah, ya tuba zuwa ga Allah lokacin da ya aikata sabo. To waɗannan abubuwa guda biyar sune zamu tattauna akan su insha Allah. Waɗannan abubuwa guda biyar sune idan mutum aka same su ga bawa, to bawa ya samu rabauta, ya samu dacewa insha Allah a duniya da lahira. wanda kuma shine ake nema ga kowane mukallaf baligi mai hankali namiji ko mace ya zamanto wa'annan abubuwa guda biyar an same su a tattare da kai domin samun rabauta da dacewa da samun tsira a duniya da lahira kuma kowane musulmi namiji da mace babban burin sa babban abin da yake so samu shine a ce ka rabauta ka samu dacewa ka samu tsira a duniya da lahira to wa'annan kuma ba a samun sai a cikin wa'annan abubuwa guda biyar mu fara da na farko fi'ilul ma'murat to mu sani ɗan uwa kamar yadda malamai musamman malaman tafsiri suke bayani cewa duk inda muka ga Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha ko kuma irin in tattaqullaha da makamantan su ko man yattaqillaha wanda ya ji tsoron Allah ko wanda ya kiyaye dokokin Allah to malamai suka ce me ake ni da attaqwa suka ce attaqwa shine me fi'ilul ma'murat wa tarkul manhiyat abinda yake da attaqwa shine kiyaye dokokin Allah shine mutun ya aikata abinda Allah ya umarce shi kuma mutun ya nisanci abinda Allah ya hane shi kenan in muka lura ita kalma attaqwa ta kumso mana abubuwa guda biyu daga cikin abubuwa guda biyar da zamu tattauna ta tattaro ma'anar abubuwa guda biyu daga cikin abubuwa guda biyar da zamu tattauna akai shine fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat kenan shine ma'anar kalma ta attaqwa ka aikata abinda aka umarce ka kuma ka hane daga abinda aka hana ka to shi yasa zamu ga kenan duk inda Allah yake cewa wa man yattaqillaha duk wanda ya kiyaye dokar Allah ma'ana ana ne kiyaye dokar Allah ta ɗayan biyu ta hanyar yin abinda Allah yace ai kai da nisanta abinda Allah ya hana ka hannu to wannan ka kiyaye dokar Allah to kuma duk abinda Allah ya tanadar ga waɗanda suka kiyaye dokokin sa to zaka same shi daga kenan ɗan uwa idan muka zamanto masu kokarin duk abinda Allah da manzansa suka umarce mu muna kokarin yi duk abinda Allah da manzansa suka hane mu muna kokarin hanuwa mu nisanta to insha Allah duk abubuwan da Allah ya tanada zai bawa waɗanda suka kiyaye dokokin sa wanda tukuici ne sakamako ne da gare shi to mutun zai samu yanzu misali in muka koma suratul talaq zamu ga Allah subhanahu wata'ala yana ambata yana cewa wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi duk wanda yake yi dokar Allah Allah subhanahu wata'ala da farko a cikin aya ta biyu Allah ya ce wa man yattaqillaha can karshen aya ta biyu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda yake yi dokar Allah duk wanda yaji tsoron Allah ta hanyar mi ta hanyar aikata abinda Allah ya umarce sa da manzansa da hanuwa da nisantar abinda Allah da manzansa suka hane shi ya hanu kuma ya nisanta to Allah ya ce ya Allahu makhraja Allah zai sanya mai mafita a cikin al'amuran sa mana Allah subhanahu wataala duk lokacin da wani al'amari ya taso maka mai tsanani mai wuya mai wahala to kai Allah zai sama mafita a cikin wannan al'amarin zaka samu nasara a ciki zaka samu rabauta a ciki zaka samu dacewa a cikin sa to ɗan uwa ai kowa yana so kuma wannan Allah ya sanya mami mafita ka zamanto duk wani abu in ya taso ma zaka samu mafita a cikin sa to Allah ya ce yana daga cikin tukucin da yake ma bayin sa waɗanda suke kiyaye dokokin sa ta hanyar aikata abinda shi Allah ya umarce su su aikata da manzansa da hanuwa da abinda Allah da manzansa suka hane su to za su samu wannan tukuici daga rabasa daga wajen Allah shine ja'allahu makhraja Allah zai sanya musu mafita a cikin dukkan al'amuran su a cikin dukkan sha'anun su haka dai a cikin suratul talaq din dai a aya ta 4 kuma Allah ya sake maimaita ce wa man yattaqillaha duk wanda yake yi dokar Allah ta hanyar yin abinda Allah da manzansa suka yi umarni ya aikata da ni santar abinda Allah da manzansa suka hana ya hanu Allah ya ja'allahu min amri yusra Allah zai sanya mai game da al'amarin sa ya zamanto mai sauki ma'ana Allah zai sauƙaƙa maka al'amuran ka duk al'amuran ka za su dinga zuwa ne cikin sauki ba cikin tsanani ba ba cikin wahala ba ba cikin kunci ba kowane musulmi kuma namiji ko mace yana son ya zamanto al'amuransa suna zo masa cikin sauki duk abin da ya tashi ya zo mai cikin sauki to Allah ya ce yana daga cikin tukuici da kyauta da yake yi gabayinsa masu bin umarninsa da hannuwa da hannunsa shine ya ja'allahu min amri yusra, zai sanya wa bawa a cikin al'amuransa su zamanto masu sauki. Haka dan ne, haka nan dai a cikin suratul talaq din a aya ta 5, Allah sake ambata garabasa da tukuici da kyauta da tagomashi da baiwa da yake yi wa masu kiyaye dokokinsa. Yace wa man yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'zimu lahu ajra. Duk wanda yake yi dokar Allah, Allah ce yukaffiru anhu sayyi'atihi, Allah zai kankare masa zunubansa, zai shafe masa laifuffukansa, zai gafarta masa zunubansa. Wa yu'zimu lahu ajra, kuma Allah zai girmama ladansa, bi ma'ana zai sanya shi cikin aljanna. To dan Allah, ƴan uwa, kowa yana bukata Allah ya kankare mai zunubansa, saboda mu dukan mu masu laifi ne, masu zunubi ne, saboda waɗanda Allah ya kiyaye ya musu isma, ma'ana katange su ya kare su daga aikata sabo, su ne annabawa da mala'iku. Mu kuma ban ma cikin annaba, ban ma cikin mala'iku. Shi yasa hatta a cikin hadisul qudusi, wanda hadisi ne yana cikin 40 hadisi, hadisi na 24, hadisin Abi Zar al-Ghifari, wanda anan manzo Allah yake ce a cikin hadisin, in Allah subhanahu wataala yake cewa, ya ibadi, ya ku bayina, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, lalle ku kuna aikata zunubi da laifi dare da rana. Amma Allah ce wa ana ghafiru zunuba jami'a, amma ni nake gafarta zunubai gabaki daya. Fastaghfiruni, ku nemi gafarata, aghfir lakum, zan gafarta muku. Kinan mu bayi ne masu zunubi, masu aikata laifi, masu aikata sabo. To Allah ce zai gafarta mana zunubai in muna kiyaye dokokinsa. Kawo kowa na son wannan. Haka wa yu'zimu lahu ajra, kuma Allah zai girmama a gare shi lada, ma'ana zai girmama masa ladansa, ma'ana zai sanya shi cikin aljanna. To wannan shi mami sakamakon idan mutum ya ji tsoron Allah. Hakanan kuma yana daga cikin amfanin kiyaye dokar Allah shine Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul anfal aya ta 29, ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu zul fadli alazim. Allah ce, ya ku waɗanda suka yi imani, idan kuka kiyaye dokokin Allah ta hanyar aikata abinda Allah ya umarce ku da nisanta abinda Allah ya hane ku, Allah ce to ga abinda zai muku, yaj'al lakum furqana, Allah zai sanya muku al-furqan. Me al-furqan? Malumai suka ce shine mi al-fariqu bainal haqqi wal batil. Allah zai sanya muku wata rariya wadda ta hanyar ta za ku iya bambanci, ku tantance, ku rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya. Ma'ana duk wanda yake kokarin kiyaye dokokin Allah, to Allah zai sanya mai wani abu, wani ma'auni, wani hasken da zai iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya. Ma'ana al-fariq allazi sayufarriqu bihi bainal haqqi wal batil, abinda zaka tantance, zaka bambanci, zaka rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya. Haka abinda zaka tantance, ka bambance tsakanin at-tauhidu wash-shirk, abinda zai bambance ma tsakanin abu kaza tauhidi ne, kaza shirka ne, abinda zai bambance ma tsakanin abu bainal islami wal kufr, abinda zai bambance ma tsakanin musulunci da kafirci. Haka wa bainal imani wan nifaq, da haka abinda zai bambance ma tsakanin imani da munafunci. Haka abinda zai bambance ma tsakanin bainas sunnati wal bid'a, abinda yake sunna ne tabbataccen abu daga manzon Allah, da abinda yake kuma kirkira ne wanda aka yi kirkira aka sayo shi cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka wa bainal huda wad dalal, haka abinda zai bambance ma tsakanin shari'a da bata. Haka wa bainal ilmi wal jahal, haka abinda zai bambance ma tsakanin ilimi da jahilci. Haka wa bainal haqqi wal batil, haka abinda zai bambance ma tsakanin gaskiya da ƙarya. To duka wa'annan ta yane ne zaka samu wannan? Shine idan ka ji tsoron Allah, to Allah zai sanya ma abinda zaka bambance tsakanin ababe da kishiyoyinsu. haka kuma Allah ce ukaffir ankum sayyi'atikum, kuma Allah zai kankare muku zanubanku, wa yaghfir lakum, kuma zai gafarta muku laifuffukanku, kuma wallahu zul fadlil azim, kuma Allah shine ma'abucin falala mai girma. Anan ma mun ga Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana mi daga cikin falala kiyaye dokokin Allah ta hanya aikata abinda Allah ya umarce mu da hanuwa da abinda Allah ya hane mu. Haka daga cikin amfani da mutum zai samu na takawa a cikin suratul nisa'i aya ta 9, Allah ya ce wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah ya ce waɗanda suke jin tsoro su bar a bayan su zuri'a wadda take raunana, ma'ana ka bar yara ƙanana bayanka, kana jin tsoron za su iya tozarta su tagayyara su wulakanta, saboda mi su dai a lokacin ba za su iya ɗaukar ɗawainiyar kansu ba, kuma kana jin tsoro idan ka mutu ka bar su suna yara wa zai ɗauki ɗawainiyar su. To Allah ce to ga mafita ga dukkan wanda yake jin tsoron ya mutu ya bar zuri'a ƴaƴa lokacin suna masu rauni suna yara ƙanana wanda ba sa iya ɗaukar ɗawainiyar kansu, yana ji musu tsoron abin da zai same su. Allah ce to ga abin da mutum zai yi, falyattaqullaha, to mutum ya kiyaye dokar Allah, mana duk wanda yake kiyaye dokar Allah ta hanyar aikata abin da Allah ya umarce shi da hannuwa da abin da Allah ya ne shi, to Allah zai kare masa bayansa, zai kare masa zuri'arsa, ko da zai mutu ya bar ƙananan yara, to wallahu yatawalla hazihi, ko kuma wallahu yatawalla ha'ula'il awladi sigar, Allah zai jibinci lamarin waɗannan yara ƙanana da zai bari. Saboda me yasa? Saboda ya kiyaye dokar Allah. Allah ce falyattaqullaha, su kiyaye dokar Allah, wal yaqulu qawlan sadida, kuma in za su yi magana za su yi furuci, su wadi magana wadda take ta daidai, wadi magana wadda take ta gaskiya. To idan suka kiyaye waɗannan sharuɗa, to Allah subhanahu wata'ala shi ma zai tsare musu zuri'arsu, zai tsare musu bayansu, ko da sun mutu to Allah zai jibinci lamarinsu. Allah ba zai bar su ba su wulakanta, ba zai bar su ba su tozarta, ba zai bar su ba su kaskanta, ba zai bar su su koka ba, Allah zai jibinci lamarinsu. To kun ga wannan shi ma yana daga cikin ƴan uwa amfanin takawa, ma'ana in dai ka zamanto muttaki mai kiyaye dokar Allah, to ko da zaka mutu ka bar ƙananan yara, Allah ya alƙawarin zai kula ma da su. Saboda mi ka zamanto mai kiyaye dokokinsa, to shi ma kuma zai kiyaye ma wannan zuri'a da ka bari. Haka ƴan uwa daga cikin amfanin takawa, Allah ya ce hatta aljanna babu mai shiganta sai mai takawa. Ko kuma kafin wannan Allah ya ce innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina, hatta aiki in kai Allah bai amsa aiki sai daga masu takawa. Wannan ya zo a cikin suratul ma'ida aya ta 27, a cikin Isa ibnai Adama ayan annabi Adam guda biyu, wanda anan yace mai kala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina, Allah bai amsa aiki sai ga wanda suke muttaqai. Shi sai aka kawo da adatul hasr innama, kawai ya taqabbalu Allahu minal muttaqina, Allah yana amsa aikin masu takawa ne. Wanda a balaga in kaji an ce adatul hasr, to ta iyakance iya wannan abin da aka ambata, ma'ana iya muttaqai ne kadai Allah subhanahu wata'ala yake amsa aikin su. Ma'ana in mutun yana so yayi aiki, Allah ya amshi aikin sa na ibada, sallah ce, azumi ne, sadaka ce, aikin haji ne, zakka ce, sada zumunci ne, karatun qur'ani ne, duk wani nau'i na bauta, duk wani nau'i na ibada da bawa zai yi wanda yake neman Allah ya karba masa ya bashi lada, to Allah ce shi kuma baya karba sai ga wanda suke muttaqai, almuttaqina, ma'ana masu kiyaye dokokin sa. Kenan idan mutun ya zamanto biya kiyaye dokar Allah, baya aikata abinda Allah ya umarce shi, baya hanuwa da abinda Allah ya hane shi, to wannan Allah bai amsa aikin sa. Saboda Allah ya tabbatar mana anan a cikin suratul ma'ida aya ta 27 yace kawai waɗanda Allah yake amsa musu ayyukan su sune wanda suka kasance suna cikin muttaqai. To mu diba ƴan uwa, shi yasa aka samu sahabi Abdullahi dan Abbas yake cewa da zai wata sujjada guda ɗaya kuma Allah ya amsa masa, ma'ana a cikin sallolin da yake, da a ce akwai wata sujjada guda ɗaya dai daga cikin sujjudodi da yake a cikin sallah, Allah ya amsa masa, yace da hankalinsa ya kwanta. Aka tambaye shi me yasa, yace saboda ai zai samu kanshi cikin almuttaqai, ma'ana masu kiyaye dokokin Allah. Saboda Allah ya ce innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina, to da haka ƴan uwa mu zamanto idan muna so Allah ya amshi ayyukanmu to mu kokari mu zamanto cikin almuttaqina masu kiyaye dokokin Allah shi kuma kiyaye dokar Allah mun yi bayani shine mi aikata abinda Allah ya umarni da kuma barin abinda Allah ya hana to in ka zamanto kana cikin wanda suka siffanta da irin haka to insha Allah in kai ibada Allah zai amsa amma duk mutumin da ya zamanto baya bin umarnin Allah da manzansa kuma baya hannuwa daga abinda Allah da manzansa suka hanesa to duk abinda zai Allah ba zai karba masa ba haka Allah ya ce kai hatta aljanna ma yana gadar da ita ne ga mamisumi ga masu takawa Allah ya ce tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya a cikin sura maryam aya ta 63 Allah ya ce wannan aljannati wadda muke gadar da ita daga cikin bayinmu wanda ya kasance taqiya mai kiyaye dokokinmu mai aikata abin da muka umarce shi da abin da kuma hanuwa da barin abin da muka hane shi kenan duk wanda yake so shiga aljanna to ya dole ya zama to cikin mi cikin muttaqai tunda Allah tabbatar ana yace wannan aljannati da muke gadar da ita daga cikin bayinmu wa Allah ce man kana wanda ya kasance taqiya mai kiyaye dokar Allah daga kenan dai a takace yan uwa mun ji daga cikin alfanu da kuma fa'idodi na mi mutun ya zamanto mai kiyaye dokar Allah kuma kamar da muka yi bayani muka ce kiyaye dokar Allah shine ka aikata abinda Allah ya umarce ka da kuma hanuwa daga abinda Allah ya hane ka to sai mu dawo yan uwa mu diba mu ga to abubuwan da Allah ya umarce mu na aikata su daga cikin dai babban abinda Allah ya umarce mu shine mu bauta masa kan mu kuskura mu hada bautarsa da wani kan mu kuskura mu dauki haƙƙin sa wanda shi kadai yake banta da shi mu ba ma wani daga cikin halittunsa umarni na farko mafi girma umarni a'azamu ma amara Allahu bihi huwa at-tauhid mafi girman abinda Allah ya umarni da shi shine a kadaita shi da bauta kada a kuskura a hada bautar shi da wani kada a kuskura a dauki haƙƙin shi a ba ma wani Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin ala lillahi ad-dinul khalis fa'budillaha mukhlisal lahuddin haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا كدا هذا بوتر ألا دوني وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا يا حكمت يا زرتر يا أمرني أكن توك أبو تامس الشيكري وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أقول أريد أتكلم القرآن حق الله ala al'abidi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a da haka yanwa mun ji ma'anar taqwa mu aikata abinda Allah da manzansa suka umarce mu kuma mu nisanci abinda Allah da manzansa suka hane mu to sai mu zo mu diba abubuwan da Allah ya umarce mu mun yi bayani cewa mafi girman abinda Allah ya umarni a bauta masa shi kadai kada a dauki haƙƙin sa a ba ma wani ta abinda yake haƙi ne na Allah to a nime shi a wajen Allah misali daga cikin haƙoƙin Allah Allah yake ce mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kuma kai kadai muke neman taimakon sa ma'ana duk abin da yake bauta ne kama daga sallah azumi zakka aikin haji bakance dogara soyayya neman dauki da agaji duka mu neme sa wajen Allah musamman kuma neman taimako da neman daukin da agajin da ya zamanto babu mai iya mashi sai Allah saboda shi neman taimako kala biyu ne akwai wanda dan adam zai iya ma misali abinka ya fadi a saman moto ka ce wani da Allah dan taimaka ka dauko mini kaya ne ka doro a moto suka zube ka ce wani da Allah dan taimaka ka dauko mu wannan kaya ko a moto ne ko a saman moto ne ko a mota ko a saman moto kaga wannan mutum yana iya ma ko ka nemi taimakon mutum misali ya ranta ma kuɗi zaka yi wasu bukata ko ya aramta ma ya taimake ka ya baka salular shi ko waya shi zaka yi kira ko abin hawan shi zaka hau kaje ka biya wasu uzurorinka to kaga wannan mutum zai iya to amma kuma akwai abin da babu wanda zai iya ma shi sai Allah misali in baka da lafiya babu wanda zai iya baka lafiya sai Allah saboda annabi Ibrahim diba yake cewa wa iza maritu fa huwa yashfin yace idan bane da lafiya Allah yake warkar da ni duk duniya babu wanda zai iya warkar da kai sai Allah likita baya iya warkar da kai magani baya warkar da kai shi likita sababi ne magani sababi ne to amma hakikanin mai bada warkarwa shine Allah kaga in mutum bai da lafiya ya nemo lafiya da warkarwa a wajen Allah ba laifi bane ba kaje ka nemi magani saboda manzo Allah ce ya ibadallahi tadawau ya ku bayan Allah ku nemi magani saboda manzo Allah ce babu wata cuta da Allah ya sauko ma min da'in illa wa qad anzala lahu shifa manzo Allah ce babu wata cuta da Allah ya saukar baci ya saukar da maganin ta alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba to amma mi duk da za in baka da lafiya zaka je wajen likita zaka nemi ka sha magani to amma a ranka kana kuje cami wanda zai baka lafiya Allah ne saboda mi kana iya shan maganin baka samu lafiya ba kana iya zuwa kaga duk wasu manyan likitoci na duniya amma ba samu lafiya ba saboda mi samun hakikanin lafiya a hannun Allah ne yake shi yasa zamu ga wani zubin kana iya rashin lafiya baka sha magani baka je kaga likita ba kuma ka warke a ganin dama Allah yana iya barkar da kai kuma in Allah ya ga dama sai ka je likitan ka ga likitan ka sha magani ayi gwaje-gwajen kuma ka ki warke saboda mi dan amma Allah nuna ma shine yake da ikon ba da lafiya haka yan uwan ba mu da lafiya mu nemi lafiya a wajen Allah mu kaskantar da kanmu mu tashi tsakar dare mu roki Allah Allah ina fama da ciwo kaza larura kaza Allah ka yaye mun in ba ka yaye mun ba ku wanda zai yaye mun to mun ga yan uwa neman lafiya da waraka Allah kade yake kakka nemi lafiya a wajen wani kace wani ka bani lafiya Allah kade ake roka ya bada lafiya mun ji dai annabi Ibrahim abul anbiya yace wa iza maritu fa huwa yashfini yace idan banne da lafiya Allah subhanahu wataala yake warkar da ni kamar da yazo a cikin suratul shu'ara aya ta 80 haka misali neman arziki babu mai arzitawa sai Allah saboda Allah ya ce kul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku sam'a wal absara wal amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrij al hayya min al mayyit wa yukhrij al mayyit min al hayy wa man yudabbiru al amr fasayquluna Allah Allah ya ce ka tambaye su wa yake arzuta su daga sama da ƙasa wa yake mallaka ji da gani wa yake fitar da rayiye daga matacce ya fitar da matacce daga rayiye wane ne yake gudanar da lamurra yake jujjuya al'amura Allah ya ce fa sai quluna Allah da sanda zasu ce maka Allah ne shi kadai yake wannan haka a wani waje wannan yana cikin suratul yunus ayat 31 haka a wani waje Allah subhanahu wataala yake cewa qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah ka tambaye su wa yake arzuta ku daga sama sammai da kasai yake ba ku arziki ta sama ko ta kasa qulillah Allah ce kace Allah ne wannan a cikin suratul saba aya ta 24 da aka wake bada arziki Allah da aka kakka nemi arziki a wajen wani babu wanda isai baka arziki in ba Allah ba duk wanda yake neman arziki ya neme shi a wajen Allah to in kaje ka neme shi a wajen wani to kaga anan ka dauki haƙin Allah ka ba ma wani kai shirka baka zo da abin da ake nema ba haka akwai masu neman sa'a masu neman farin jini masu neman mijin arme masu neman haihuwa ko a haihuwan ma wasu suna neman ta da namiji wasu suna neman ta da mace to duka wannan wake bada Allah yake bada musamman bangaren haihuwa ai Allah ya wadi mana yace lillahi mulkus samawati wal ard na Allah ne mulkin samai da kasai ya khuluqu ma yasha Allah yana halitta abin da yake dama abin da yaso yace ya habu liman yasha'u inatha Allah yana kyauta ga wanda yaso bashi ayya mata zalla wa yahabu liman yasha'u az-zukur kuma yana yin kyauta ga wanda yaso ya bashi ayya maza zalla Allah ce kai aw yuzawwijuhum zukranan wa inatha wani kuma in Allah yaso sai ya takuda masa ya hada masa tsakanin maza da mata wa yaj'alu man yasha'u aqima wanda kuma Allah yaso ya barshi bakarare baya haihuwa innahu alimun qadir lalle shi Allah kasance masani ne mai iko akan komai ba abin da yake gagarasa mun ga anan Allah ya kasa mutane gida hudu wani Allah ya ce sai ya bashi mi ayya mata zalla shi yasa muke gani wani yake ga ayyan shi mata zalla ne ko wata kaga ayyan da duka mata ne bata da dana miji ko daya to wannan yana daga cikin iko da kudura ta Allah domin ya nuna shi mai iko ne akan komai in ya ga dama wani ya bashi ayya mata kana san haihuwa ayya mazan duk hanyar da zaka bi ka samu ta mazan ba ka samu ya Allah baka mata saboda mi domin ya nuna ma shi mai iko ne kuma saboda ta hikima tasa to mun ga Allah ya ce shike ba da hayu a mata zalla wani kuma ya Allah ba shi maza zalla yana son mata amma ya Allah ba shi maza zalla ko tana son mata sai Allah ya bata iya maza zalla wani kuma Allah ya ce auzu zawjuhum zukuranan wa inatha wani kuma in Allah ya so sai ya hada mai tsakanin mazan da mata ya zama to a cikin ayyana da maza yana da mata wayaj'alu man yasha'u aqima kai wani Allah ya so mai barshi bakara ne bai haihuwa shi ba namijin ba shi ba macen ba shi ba namijin da macen ba kwata kwata bai haihuwa to mun ga Allah mai iko Allah mai yin yadda ya so daga kenan idan mutun ya samu kanshi ƴaƴan shi mata zalla ne ka gode ma Allah baka san ban hikimar da ta sa Allah ya baka ƴaƴa mata wanda Allah ya bata ƴaƴa mata katta ji takeici daga ita ya akai Allah bai bata ba ko ya mance da ita a'a to kidi ba akwai da shi matan ma bai samu ba akwai da shi bai haihuwa ma kwata kwata baki san ba hikimar da yasa Allah ya baki ƴaƴa matan tayu aka baki mazan ba san zaman to alheri a gare ki ba shi yasa aka baki mata wani kuma an bashi maza zalla ko an bata maza zalla sai ka same shi kuma ina san mata ko tana san ƴaƴa mata to baki san ba baka san ba hikimar da ta sa Allah ya baka ƴaƴa mazan zalla ta an ya baka matan ba za su zamanto alkhairi a gare ka ba za su zamanto sanadiyar ma ka shiga wuta sai Allah ya baka mazan wani kuma sai Allah ya hada mai mazan da mata wanda shine abin da mafi yawanci mutane suke so a ce a yanka akwai maza akwai mata wani kuma sai Allah ya bar shi ma bai haihuwa ai ta magani ai duk wani abu wanda za a samu haihuwa Allah ya kaddara kawai haka yake ba zai taba haihuwa ba to haka Allah yake yi mutane wani ka ganshi ya bashi maza zalla to sai ka gode masa mata zalla sai ka gode masa maza da mata ka gode masa bai baka ba haihuwa ba ka gode masa saboda baka san ba dalilin da yasa bai baka ba tayu inda zai baka haihuwa ba za ta zamanto ba alkhairi gare ka ba saboda wani in muka diba irin rayuwar da ake ciki wata haihuwa bahaushe ce shi da kan kai da kanka ga wata irin haihuwa sai ka ce to gwanda babu ita wanda ba a yi ta ba saboda ba ta zama to alkhairi ba kai gare ka da ka haifi wannan din da kuma sauran jama'ar da kake rayuwa tare da su daga kenan kada mutun ya kuskura kada wata ƴar uwa musulma dan tana haihuwa diya mata saboda neman abun duniya ko wani abun gado ko dai wani abu ko nuna gasa da makamantansu a ce hatta jojon wani malamin boka wai tana neman waye bata haihuwa a ƴaƴa maza to kaga yanzu wannan ta yi shirka bata yarda ba da wannan aya da Allah ya ce shi kadai ne yake yin wannan kenan taje tana neman wani abu wanda Allah ne kadai yake a wajen wanda baya yi saboda Allah ya nuna mana shi kadai ne yake wannan aikin shi kadai yake ba ma wanda ya so ƴaƴa mata zalla ko maza zalla ko kuma ya hada mai maza da mata ko ya bar wanda bai haihu ko ya bar kama juya baka haihuwa daga kenan ƴan uwa irin waɗannan abubuwan sai mun yi takatsantsa da su akwai mutane suna nan suna farauta imanin mutane su kuma abin da yasa kawai abin duniya suke so shi kuma mutum wani akan buyan bukatar shi idan sharifi ya je aikata shirka daga dai mu riki waɗannan abubuwan da muka buga misali akan su ko wani ka gana shi ya bace ko wani an mai sata ko wani abin shi ya bace ko dan uwan shi ya bace ba san ba inda yake bai je wajen wani waye yana son ya bashi labari inda dan uwan shi yake alhali babu wanda ya isa wani dan uwan ka ya bace ko an ma sata ya iya wadi ma wane ne ma satar ko kuma dan uwan ka yana ina in ba Allah ba ko kai ta roƙon Allah Allah mai doma dan uwan ka kuma ka je ka kai bayanan sa a wajen ƴan sanda a ringa bincike Allah ya bayyana shi haka in sata aka ma ka roki Allah mai doma kuma ka je ka kai waje ɗan sanda a yi bincike amma baka je wajen wani ba kawai dan ya amshe ma kuɗinka kuma shikenan daga ƴan waye mun yi takatsantsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah subhanahu wataala sun mana bayanin cewa farkon abin da aka umarci bayi da aikata shine su kadaita Allah da bauta kada su kuskura su dauki haƙin Allah su ba ma wani daga cikin halittunsa wannan halittun nasa kuma ya zamanto sawa'un la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun koda malaika ne mafi kusanci ga Allah kamar jibrilu kuma koda annabi ne wanda Allah ya turo a matsayin manzo kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka dauki haƙin Allah ka bashi ba haka kuma ya malaika jibrilu ne ba zaka dauki haƙin Allah ka bashi ba saboda haƙin Allah nashi ne shi kadai Allah baya tarayya ga kowa a cikin abin da ya shahi haƙin sa saboda duk wanda ka gani da bawan Allah ne malaika jibrilu bawan Allah ne haka annabi muhammadu shi ma bawan Allah ne yasa a gurare diya Allah zaka ji yana cewa subhanallazi asra bi abdihi laila min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alhamdulillah allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja zikir rahmati rabbika abdahu haka zaka ga Allah yana ta ambata tabarakal ladzi nazala furqana ala abdihi alaysa allahu bikafin abda fa auha ila abdihi ma auha wal ladzi nazala ala abdihi kaga dukannin da manzo Allah ne ake ne abdi bawansa daga kenan yan uwa mu yi kokari mu kiyaye wannan umarni da Allah ya mana domin samun kanmu a cikin mi wannan garaba so shi da muka ambata cewa duk wanda yake kiyaye dokar Allah Allah zai masa zamanto mun kiyaye tauhidi zamanto muna kiyaye sallah da Allah ya umarce mu yi ta musamman ga namiji ya yi sallah a cikin jami'i ba ka labe ba ko shagon ka ba ko a gida ko a biro ɗinka ko a office ɗinka kana yin sallah ba manzo Allah ya shar'anta mana yin sallah a masallaci haka shi ma Allah ya ce warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'i tare da masu yin ruku'i ma'ana ku je ku halarci sallah a cikin jami'i manzo Allah ya shar'anta mana yin sallah ne a cikin jami'i to kenan namiji ko namiji wanda dai babu wani larura ko uzurin da za ta hana shi zuwa masallaci ya sallah to masallaci ake so ka zo kai sallah in dai makahu zai zo jan manzon Allah yana tahowa daga nesa bai da dan jagora ga duhu ga a hanya akwai dabbobi masu hallakarwa amma manzon Allah ce in dai kana jin kiran sallah fa ajibka amsa ka zo kai sallah to akwai kuma wanda za a mara rangwame da ga yan uwa mu yi kokari ta abinda Allah da manzansa suka umarce mu yi kokarin ni Allah ya umarce mu mu maza mu ringa sallah a cikin jami'i to mutun ya kiyaye wannan Allah ya umarce mu da yin gaskiya mu zamanto masu gaskiya Allah ya umarce mu da cikon da rukun amana mu zamanto masu amana Allah ya umarce mu da cika alƙawari mu zamanto masu cika alƙawari Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da mu zamanto masu sada zumunci mu zamanto masu sada zumunci mu zamanto masu soma ƴan uwan mu abinda muke soma kanmu mu zamanto muna yi wa kowa fatan alkhairi mu zamanto muna so kowa alkhairi to wannan yana daga cikin duka abubuwan da Allah ya umarce mu wanda kuma irin wannan abubuwa rai bata so shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yake cewa hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatil naru bish shahawat manzo Allah tsira da mun ci Allah su tabbata a gare shi yake cewa an kiwaye aljanna da abubuwan da rai take ki ana ba za ka shiga aljanna ba kai ka aikata abin da ranka baya so saboda al'adabiyanci da abubuwan alkhairi da abubuwan da za su sadar da kai da samun rahmar Allah da aljanna to rai bata so saboda Allah ce innan nafsa la ammaratun bisu saboda ita rai mai yawan umarni ce ga aikata mummunan aiki haka manzalla ce wajibatun naru bishahawat ita kuma wuta an zagaye ta an kewaye ta ne da abubuwan sha'awa ma'ana abin da zai kai ka wuta biye ma sha'awa biye wa san rai biye wa san zuciya duk wanda yake biye ma san ran shi da san zuciyar shi da sha'awar shi ba tare da la'akari da duba da cewa wannan abin Allah da manzansa suna so sun yarda da shi a shi in dai ran shi yana so zuciyar shi tana so yana sha'awa zai aikata ba ruwan shi Allah yana so ko baya so Allah ya yarda ko bai yarda ba Allah yayi umarni ko bai ba umarni ba ba ruwan shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace an kiwaye wuta da abubuwan da rai take ki afwan an kewaye wuta da abubuwan da rai take sha'awa ma'ana mafi yawanci abin da zai kai mutane wuta shine biyewar sha'awa biyewar san rai da san zuciya shi yasa Allah cewa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa yace fa innal jannata hiya al-ma'wa duk wanda ji tsoron hadu tsayuwa a gaban ubangiji ka ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinka shine wa amma man khafa maqama rabbi ai khafa alqiyama baina yadi illahi lil hisab yaji tsoron tsayuwa a gaban Allah domin yi masa hisabi ya tuna wannan ranar da za a zo a tsida shi a gaban Allah yawm yaqumun nasu li rabbil alamin ma minkum illa sayukallimu rabbuhu aysa bainahu wa bainahu turjuman kowanne ɗaya daga cikin ku zai tsaya a gaban Allah zai yi magana da Allah babu tafinta babu interpreter wanda zai ringa fassara tsakaninka da kai da Allah kai tsaye za ku yi magana to ka tuna wannan tsayuwa ka ji tsoron wannan tsayuwa Allah ce duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban Allah sa domin yi masa hisabi wan han nafsa anil hawa kuma ya hana ransa game da san rai da sha'awa Allah ce to wannan amai saka amai albashir fa innal jannata hiyal ma'awa to wannan aljanna ita za ta zama to masa masauki ita za ta zama to masa gidan da zai zauna a ciki ma'ana ita za ta zama to masa makoma to kun ga ana Allah ce ya mutun yayi mi ya hana ransa abin da bata so saboda mi mafi yawanci abinda zaka ga ranka tana so to zaka ga mi abubuwa ne na halaka shi yasa zamu ga rai tana son jin kada kade da waki waki amma Allah ya hana rai tana son morewa da holewa da abubuwa na saban Allah ga su ne iri iri ka shagiya kai chata kai gulma kai zagi kai cin mutunci kai zina duka ranka za ta ringa kawata ma irin wani abubuwa amma mi kuma Allah ya hana to shine abin da manzo Allah ke ni an kewaye wuta da abubuwan sha'awa ma'ana ka aikata su ne zaka shiga wuta kamar da ita kuma hujibatul jannatu bil makari ita kuma aljanna an kiwe ta ne da abubuwan da rai bata so an ce ka tashi kai sallah a lokacin asuba kana cikin baccinka mai dadi za a yi kiran sallah haka zaka tashi ran bata so kaje kai musamman a lokacin sanyi ana cikin tsakiyar sanyi zaka mutum bai so ma tashi a arwalla amma haka zaka dauri ranka bata so kaje kai arwalla kai sallah a lokacin azumi duk tsananin zayin da ake yi ranka bata so haka zaka danne ran naka kai azumi kana cikin azumin ishruwa za ta dame ka ran haka za ta ringa cewa kai ka karya shi mana ka ci abinci mana ka koyi ka ci ko ka sha amma mi kana danne kana ce a'a rai bata so ka je ka nemi ilimi na addini kana iya zuwa ka zauna a fara kai awanni kai tahira baka damu ba amma mi ka je makaranta ka zauna a karantar da kai addini a karantar da kai karatun alkur'ani ko hadisin manzon Allah ko ilimi na fiqh ko tauhidi ko sira ban ma iya amma in hira ce muna iya mu zauna ai awanni ko kallon film muna iya zauna ai awanni ko kallon balo muna iya zauna ai awanni to amma ka tambaye kanka ka zauna ka karanta alqur'ani minti 5 kana iyawa ka je ka koyi qur'anin minti 5 kana iyawa to amma kuma me kana iya zama kai tahira a fada kai tahira a majalisa ai awanni ai tagarrama da kai a bata awanni baka damu ba muji bayan wa sallah za a zo an sanya lokacin sallah amma yana cika mutane ba sa iya hakuri hatta da irin dan mintuna 3 ko 5 da ake kara ma liman saboda mi saboda uzurin rayuwa yau da kullun shi ma liman mutun ne abubuwa suna bujiro mai na abubuwan da suke bujiro mutane zai iya tashi bai da lahiya wani uzuri zai iya gitto masa na rashin lafiya na iyalansa ko wani abu ko wani harka a wajen harkar sana'arsa ko neman kudin sa da abubuwa iri-iri za su iya gitowa amma zaka ga mutane daga lokaci yayi zaka ga ana ta cewa to a tashi a ba mu sallah ba ana mancewa da cewa wannan limamin shi ma mutun ne irin mu ayi hakuri minti 3 da aka kara ko 5 a bari in lokaci yayi a kara a minti 3 nan ko 5 mutane ba su iya hakuri sai a ce ai kowa na iya ba da sallah ga na'ibin sa ne ya shiga to duka me jaya wannan to amma mi idan mutun ya je wajen daukan kudi wani yana iya awa 1 kafin a fara amma bai damu ba amma wannan sallah minti 3 minti 5 ba ma iya hakuri kaga yanwa mu ji tsoron Allah mu gyara saboda wallahi duniya ba matabbata bace ba muna gani kullun ana zuwa binne gawa da mu yau makocinka ya mutu yau dan uwanka ya mutu babanka ya mutu baban abokinka muna gani da daidai ake zare mu kuma wata ran za ta kiwe kan mu yadda wallahi shekaran jiya aka je da kai aka binne gawa jiya ma haka aka ji da kai aka binne gawa yau ma haka to wala ka rubuta ta kila gobe kai ne za ka yi saboda mi wannan zagayen da ake yi wa kaka dauka kai ba za ta zo kanka ba dole ta zo kanka to amma mi abin tsoro din mi na gabatar domin lahira ta ita duniya dai mun san kariya take yi to amma lahira ita ce matabbata ita ce rayuwa ta hakika ta dindindin mudi ba Allah ya ce mana ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha walitanzur nafsum ma qaddamat lighad Allah ce ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku rai Allah ce rai tai duba mi ta gabatar domin gobanta ma'ana domin lahirarka mutane a duniya zaka ga suna ta damuwar gine-ginen gidaje siyan motoci siyan filaye abubuwa na kayan alatun duniya suna tarawa kuma alhali wannan abin da kake tarawa ma ba kanka kake ma ba magadanka ne kake ma abinda kai zaka iya samu wanda kai alheri da shi wata maganta da ka gina ko wani masallaci da ka gina ko wani gida da ka ba ma wani talaka ko wani maraya da makamantan su shine zaka tsira ko kai wani kauye ko wata unguwa wanda suke wahalar ruwa ka musu porage ko pampo shine zaka tsira to amma la duk abin da zaka tara na duniyar nan kana mutuwa ya zama na magada ba naka bane ba to kai kuma dan Allah me ka gina ma kanka da arziki da dukiyar da Allah ya baka kawai daman ka zaman to mai gadi ne kana gadinta kana tattalata kana tarata ga wasu kai baka da rabo kodi a ciki to Allah ce ko adi ba mai gabatar domin gobansa in kana da kudi kai amfani da kudin domin ka gina lahirarka kai wanda baka da kudi kai kokarin yin ayyuka kyawawa ta hanyar yin nafilfili na salloli da nafilfili na azumi sada zumunci da magana mai dadi da sakin fuska tsakaninka da ƴan uwanka musulmi to muka samu lada ko kuma kakane ne kinan da kai uwa mu yi kokari mu gyara kinan daga cikin abubuwa guda biyar da muka ambata muka ce su ne tushe su ne asalin samun rabauta da dace da samun tsira duniya da lahira na farko muka ce mutun ya zamanto yana aikata abin da Allah ya umarce shi da manzansa kuma mun ga cewa da abin da Allah da manzansa suka yi umarni rai bata so to haka zaka tirsa saran kace sai tayi domin mi domin ka samu rabauta da tsira a gaban Allah na biyu mutun ya kokarin nisanta saban Allah da abin da Allah ya hana ko da ranka tana so ko da a garin ku ana yi ko da a gidan ku ana yi ko da a kasar ku ana yi kai kuma wane ne yake in dai Allah da manzansa sun hana to kai kokarin ka nisance shi saboda a wannan ne kadai zaka samu rabauta da tsira kuma manzo Allah ya nuna mana duk abin da Allah ya hana zaka gare tana so tana kawata masu to sai kai kokari ka danne ranka ce ba za ka yi ba ranka ta kawata ma ka sha giya ka yi zina ka yi ƙarya ka ci mutuncin wani ka tozarta wani da duk wani abu na saban Allah amma ka danne ta ka ce ba za ka yi ba to wannan shine ake bukata ga kowa to wa'annan daga cikin abubuwan da muka zana guda biyar mun ji na farko yin abin da Allah yake so da manzansa ko suka yi umarni na biyu nisanta abin da Allah da manzansa suka hana na uku shine mutun ya zamanto mai godiya lokacin da Allah ya masa ni'ima Allah subhanahu wataala yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ce da zamu lissawa ni'imomin Allah ba zamu iya ba a ce mu ilgar in adadin ni'imomin da Allah ya mana ba zamu iya ba kuma irin wannan aya Allah ya maimaita ta a Qur'ani a gurare guda biyu na farko cikin suratu Ibrahim Allah ya ce wa in ta'uddu ni'mat Allah la tusuha innal insana lazalumun kafar Allah ce da za ku kididdige ku irga adadin ni'imomin da Allah ya muku Allah ce ba za ku iya ba amma mi dan adam ya kasance mutun ya kasance mai yawan zalunci mai yawan butulci da kafirci a cikin suratul nahl aya ta 18 Allah ya ce wa in ta'uddu ni'mat Allah la tusuha Allah ce da za ku kididdige ni'imomin da Allah ya muku to Allah ce ba za ku yi lissaha su ba za ku yi kididdige su ba amma Allah ce inna Allaha laghafurur rahim amma Allah ya kasance mai yawan gafara ne mai yawan jinkai a cikin suratul nahl aya ta 18 Allah ce la in shakartum la azidannakum a cikin suratul ibrahim idan kuka gode mini zan kara muku amma mi wala in kafartum inna azabi lashadid aya ta 7 Allah ce idan kuka gode mini zan kara muku amma idan kuka butulce mini kuka kafirce mini to ku sani lalle azaba ta mai tsanani ce wani abu na uku ana buƙatar bawa ya zamanto mai yawan godewa Allah akan ni'imomin da ya masa ƴan uwa yana daga cikin babban ni'imar da Allah ya mana wanda zamu gode masa shine da yi mu musulmai saboda babu wata ni'ima da kai ni'imar musulunci Allah ya yi ka a matsayin musulmi to wallahi ni'ima ce babba saboda kasancewa musulmi bakka da hannu a ciki ba wai yarjejeniya ce akai da kai ba tsakaninka da Allah kana so yi ka musulmi kace eh kawai rahama ce da jin kai da falala ta Allah ya zabe ka ka zamanto musulmi da haka kenan babban ni'ima da zamu gode ma Allah da yi mu musulmai zamu ga wasu in kudi kake takama kana da shi sun yi ka in matsayi kake takama sun yi ka in alfarma kake takama sun yi ka in ilimi kake takama sun yi ka in kyau kake takama sun yi ka duk wani abu to amma Allah bai yi su musulmai ba kuma ranar tashin kiyama in suka mutu suka shiga wuta har abada za su dawwama khalidina fiha abada to amma kai da Allah ya yi ka musulmi kaga Allah ya so ka to da haka mu gode ma Allah ala ni'matul islam akan ni'imar kasancewar mu musulmai kuma haka mu gode ma Allah akan ni'imar da ya mana musamman mu ƴan Niger da yimu a ƙasa wadda take majoritan ta mafi yawancin ta musulmai mudiba muga a ƙasar mu cewa ake cewa 99% musulman mu 99 a cikin 100 din musulmai ne alhali in muka duba muna bakaƙen hata ne ko to akwai ƙasar da bakaƙen hata ce kuma amma zaka samu 99% zaka samu arnawa ne yanzu kaje irin kasashen Zimbabwe irin kasashen Congo irin kasashen Rwanda irin kasashen Liberia irin kasashen Sierra Leone zaka gami duk bakaƙe ne irin mu amma kuma arna su suka fi yawa a can a irin kasashen ne aka ce ka nemo musulmi an baka aiki to amma mu yanzu a Niger aka ce ka nemo kafiri dan Niger ba wai irin gwara ba da suke zuwa daga etranger ba to an baka aiki saboda a ce ka je ka nemo wannan dan Niger ne kuma kafiri to an baka aiki kenan kasancewar mu a irin ƙasa ta musulmai to ita ma wannan ni'ima ce babba sai mu gode ma Allah kuma roki Allah ya tabbatar da mu akan wannan musulunci har zuwa mutuwar mu Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoro kuma kada ku mutu face kuna musulmi ma'ana ku doge ku tabbata akan wannan addini na musulunci har zuwa lokacin da mutuwa za ta riske ku haka muna gode ma Allah akan ni'imar musulunci da ni'imar da yimu a irin ƙasa wadda take mafi yawancin da musulmai ne muna roƙon Allah ya raya mu akan musulunci kuma ya kyautata ƙarshen mu ya sa mu cika da imani insha Allah ayan wa za mu tsaya anan in Allah ya nuna mana da rai da lafiya sati na gaba in muka zo za mu dora akan wannan gaba ta uku ta ashkuru inda ni'am yin godiya ga Allah lokacin da ya mana ni'imomi wanda ana buƙatar duk wanda Allah ya mai ni'ima ya gode mai me yasa yin godiya za ta sa Allah ya tabbatar da kai a cikin ni'imar kuma ya ƙara ma ita to amma rashin godiya ma Allah yanda ya mai ni'ima to yana sababa salwanta da gushewar wannan ni'ima din haka muna roƙon Allah ya ƙara tabbatar mana da ni'imomin sa akan mu ya yawaita mana su kuma ya bamu ikon gode masa ta hanyar da ta dace ɗan uwan mu wanda basu da lafiya wanda suke gida da likita Allah subhanahu wataala ya kore musu sauki Allah ya ba su lafiya Allah ya sa kafara ne gare su mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya ya inganta mana ita Allah ya sanya mana albarka a cikin lafiyar mu ya bamu ikon aikata abin da zai amfane mu da lafiyar tamu a duniyar mu da lahirar mu wanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin iyayen mu da kakanni da malamai da ƴan uwa musulmi a ko ina muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ji kansu ya gafarta musu Allah ya sa aljanna firdaus ce makomarsu kuma Allah ya raya mu akan musulunci ya kyautata ƙarshen mu ƴan uwan mu musulman ƙasar Falastin da suke Gaza muna roƙon Allah Allah subhanahu wataala ya kawo musu dauki da agaji da taimako nasa Allah subhanahu wataala ya yi mana maganin waɗannan azzalumai na ƙasar Isra'ila da magoya bayan su wanda suka darme musu gindi suke azabtar da ƴan uwan mu suke yunwatar da su muna roƙon Allah da sunayen shi kyabawa da sufofin sa madaukaka Allah ya kawo musu dauki da nasara Allah ya mana maganin waɗannan azzalumai Allah ya girgiza ƙasa ta ƙarƙashin su Allah ya halakar da su irin yadda ya halakar da Adawa da Samudawa muna roƙon Allah ya nuna mana karyewar su da halakar su muna raye Allah kuma ya taimaki musulunci da musulmai a ko ina ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah ya taimaki musulmai a ko ina marasa lafiyan su ya ba su lafiya wanda suke cikin kunci da damuwoyi Allah ya yi musu wanda suke fama da yunwa Allah ya ba su abin da za su ci wanda bashi ya musu yawa Allah ya ba su abin da za su biya wanda suke cikin larurori daban-daban Allah ya yaye musu bukatu kuma na alkhairi duk mai bukatu na alkhairi Allah ya biya masa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك abunda muka fada ne daidai Allah ya sa mu tare yalla da a ciki kuskure da tantaban harshe Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin